Masu saurare sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si kuna ma iya samun mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Juma'a 10 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke muku marhaban a wannan shirin mu daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
To, Ibrahim, shugaban Amurka Donald Trump ya nufi kasar Vietnam a yau Juma'a a ziyarar kwanaki 12 da yake a gabashin Asia. Babban Attorney General ɗin ƙasar Saudiya ya tabbatar da tsare wasu mutane 208 a wani wagegen binciken badakalacin hanci da rashawa da ake yi. Sannan wani ba'amurke ɗan asalin Afirka da ya hijira daga Liberia ya zama baƙar fata na farko da ya zama magajin gari a wata jiha a nan Amurka.
To, kanin labaran kenan. Sashin Hausa na muryar Amurka ya gabatar da majigi kan rikicin Boko Haram gaban jami'an soji da kuma na gwamnatin Najeriya.
Kaga jama'a za a wayar masu da kai su san illar ta'addanci.
Yayin da jihar Borno kuma ke fama da matsalar tsaro, sai kuma gashi wasu sabbin salo na sace-sace matasa sun ballo da su.
Mun sata akuya ne an kawo mana. Ni wanda na diba akuya guda biyar.
Za kuma aji cewa gwamnatin Najeriya za ta kafa wuraren tsayar da direbobi don su huta a Latilas kafin su ci gaba. Kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafi da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
To, jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya nufi ƙasar Vietnam a yau Juma'a a ziyarar kwanaki 12 da yake a gabashin Asia, inda yake tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kasuwanci da diplomasiya da kuma Koriya ta Arewa. Trump zai ziyarci ƙasar ce domin halartar taron koli na ƙungiyar haɗaka tattalin arzikin ƙasashen yankin Asia ta APEC, inda ake sa ran manyan shugabannin ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a yankin za su tattauna kan ci gaba da kuma haɗin kan ƙasashen yankin. Yayin wannan ziyara, Trump zai haɗu ya kuma gaisa da tsofaffin sojojin Amurka da ke zaune a ƙasar ta Vietnam. A ɗaya ɓangaren kuma, ya zuwa jiya Alhamis, babu tabbacin ko ganawa tsakanin shugaba Trump da takwarar aikinsa na Rasha Vladimir Putin za ta yiwu ko a'a. Jami'a fadar Kremlin Yuri Ushakov ya faɗa a kamfanonin dillancin labaran ƙasar Rasha cewa shugabannin biyu za su haɗu a yau Juma'a a gefen taron na APEC wanda zai gudana a Danan. Sai dai sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya nuna shakku kan yiwuwar haɗuwar shugabannin. Yana mai cewa babu wani abu da ya nuna ko an samu ci gaba kan muhimman batutuwan da ke tsakanin ƙasashen biyu da har za su sa shugabannin su haɗu gaba da gaba.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ministocin tsaron ƙasashen da ke ƙungiyar tsaro ta NATO na duba hanyoyin da za su janyo Rasha ta riƙa nuna ladabi ta hanyar amfani da wata yarjejeniyar daƙile yaɗuwar makamai. Yayin wani jawabi da ya yi wa manema labarai a headquarter NATO da ke Belgium, Mattis ya ce yunƙurin dawo da Rasha kan hanya bisa wannan yarjejeniya da ta sa hannu na da muhimmanci ƙwarai. Ita dai Amurka ta dage cewa Rasha na fitar da makamai masu linzami, wanda hakan ya saba wa yarjejeniyar wacce ake wa lakabi da INF a takaice. Wannan yarjejeniya dai ta haramta fitar da makaman nukiliya da kuma masu linzami waɗanda ke tafiyar matsakaicin zango a kan doron ƙasa. Rasha a nata ɓangaren kuma ta sha musanta wannan zargi, wanda ake cewa ya saba wa yarjejeniyar ta INF. Sannan ita ma ta zargi Amurka da saba wa wannan yarjejeniyar. Hukumomin Moscow sun yi zargin cewa za a iya kai musu hari da makamai masu linzami da Amurka ta girki a Poland da kuma Romania idan aka inganta musu fasali.
Babban Attorney General ɗin ƙasar Saudiya ya tabbatar da tsare wasu mutane 208 a wani wagegen binciken badakalacin hanci da rashawa da ake yi. wanda aka yi kiyasin an salwantar da sama da dala biliyan 100 cikin shekaru da dama. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis, Saud Al-Mujib ya ce an saki mutane 7 daga cikin waɗanda ake tsare da su yayin da 201 ake ci gaba da zama a hannun hukuma. Sannan ya ce gwamnati ta rufe asusun adana kuɗaɗe kusan 1,700 dake bankuna. Masu sukar gwamnatin Saudiya sun ce wannan bincike wani yunkuri ne na yin wa jarod da manyan jami'an gwamnatin ƙasar da kuma kare 'yan adawa daga shiga harkokin gwamnati domin a dama da su, yayin da Rima Muhammad bin Salman mai shekaru 32 yake jagorantar sabuwar hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da aka kafa.
Papa Roma John Paul na ɗaya, wanda shine Papa Roman da ya taɓa riƙe muƙamin na wani ɗan gajeren lokaci a tarihin wannan zamani, ya ɗau hanyar zama cikakken mai tsarki ko kuma sainthood a Turanci. A jiya Alhamis, fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis ya yi na'am da kyawawan ɗabi'un Papa Roma John Paul na ɗaya, wanda ya kwashe kwanaki 33 kacal yana jagoranci kafin mutuwarsa a shekarar 1978, wacce ta zo da bazata. Mutuwarsa ta haifar da cece-kuce, inda wasu ke ikirarin kashe shi aka yi saboda wani batu da ya shafi bankin Vatican, yayin da wasu kuma ke cewa kashe kansa ya yi. Matakin shirin karrama shin na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wani littafin da 'yar jarida Stefania Falasca ta rubuta mai taken Pope Lucini, Chronicle of Death, wanda ya kore duk ƙarerayin da ake yi kan mutuwar Papa Roma John Paul na ɗayan, wanda ake wa kirarin Papa Roma mai yawan fara'a, inda kuma littafin ya nuna cewa ya mutu ne daga matsalar bugun zuciya yana mai shekaru 65. Kafin dai a bashi wannan matsayi na cikakken mai tsarkin ko kuma saint, sai fadar Vatican ta tabbatar da wata karama da aka taɓa danganta shi da ita, wacce ta nuna ya shiga tsakani da ya yi madadin wani, da kuma wata karamar ta daban.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wata nasara da wasu ke mata kallon ta yi hannun babban riga da tsauran shirin shugaba Donald Trump, ta kuma nuna irin tsarin da aka gina Amurka ta yadda kowa zai iya cimma burinsa idan har ya nuna ƙwazo. Masu kada ƙuri'a a Helena, babban birnin jihar Montana, sun zaɓi Wilmot Collins, wanda a da tsohon ɗan gudun hijira ne daga Liberia, a matsayin magajin garinsu. Collins shine ba'amurke ɗan asalin Afirka na farko da ya zama magajin gari a tarihin jihar. Babu shinge ga abin da kake so ka zama da santi 25 na shigo ƙasar na aljihuna, inji Collins mai shekaru 54 yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, sashen Hausa na muryar Amurka ya gabatar tare kuma da nuna wani majigi da ya yi kan rikicin Boko Haram, majigin da ke tafi da sakonni iri-iri da kuma koyar da darussa. Hassan mai na kaina gare ka.
Yadda aka fara zaman kallon wani shirin talabijin na sa ɗaya kenan a ofishin muryar Amurka da ke nan Abuja kan tarzomar Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Zaman kallon wannan majigi wanda aka tsara kan jajircewar 'yan Najeriya, musamman mutan arewa maso gabashin ƙasar, sa'ilin da ƙasar ta yi fama da ja'ibar Boko Haram, ya sami halartar kusoshin rundunonin sojin ruwa, sojin ƙasa, sojin sama da ma hedkwatar tsaron Najeriya, baya ga wasu jami'ai daga ofishin mai ba da shawara na musamman kan sha'anin tsaro. Daga bisani na tambayi kakakin hedkwatar sojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, ko me zai ce akan abin da ya gane cikin wannan shiri?
Gaskiya muryar America ta cancanci yabo saboda gudanar da wannan majigi da ta yi ba don komai ba. Suna can America amma sun nuna damuwa kan matsalolin da ke damun wannan ƙasa. Kaga jama'a za a wayar masu da kai su san illar ta'addanci, sannan kuma wannan abu ya ƙara dankon zumunci musamman tsakanin mu jami'an tsaro da ku kuma ƴan jarida ba dan komai ba abubuwan da muke kun nuna ma duniya cewar ga kokarin da ake yi.
Mawallafin jaridar yanar gizo ta Daily Nigerian Jafar Jafar na daya daga cikin fararen hula da suka kalli wannan shiri tare da sojojin.
Hotuna in ka duba ka gani shi ma yayi kyau da kuma mutanen da aka sassaka da kuma kokarin da wato gwamnati take yi komai an saka shi a ciki babu abin da aka bari.
To kome yasa aka zabi gayyato kusoshin sojin Najeriya da farko don nuna musu wannan shiri? Tambayar kenan da naiwa managing editor na sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto.
Mun gayyato su ne ta dalilai uku. Na farko domin su abokan aiki ne tare da mu wajen kokarin fama da wannan al'amari. Na biyu dukkan wayannan sojoji suna da rawar da suke takawa ta fannin watsa labarai. Na uku saboda su ƙara sa wa abin albarka shi kansa su ga abin da suke yi su kuma san kokarin da ita mulkin Amurka ta yi domin taimakawa wajen ilmantar da duniya kan wannan al'amari.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tuwa gaida Hassan daga Abuja kuma bari mu buga jihar Borno inda yayin da jama'a ke fama da tashi-tashen hankulan Boko Haram sai kuma gashi wasu matasa sun bullo da wasu sabbin dabarun sata to amma sun fara fadawa ragar rundunar kariya ta farar hula. Haruna Dauda gare ka.
Shugaban wannan runduna na bada kariya ga fararen hulan Ibrahim Abdullahi ne da ya gurfanar da waɗannan mutane a wani taron manema labarai da ya kira a garin Maiduguri. Cikin waɗannan mutane da ake zarga dai hadda masu karkata abincin ƴan gudun hijira da masu sai da katin jabo a sansanonin ƴan gudun hijira da masu satar akuya da wasu da ake zarga da haɗin baki da ma wani sabon salo da ya ce wasu sun bullo da shi inda suka yi cefane su kai gidan wasu mutane sannan su yi sallama su ce aiko su aka yi su ba da wannan cefane su kuma nemi a basu wani kayayyaki da cewa mai gidan ne ya turo su. Wanda idan matar gidan ta nemi jin ƙarin bayani daga wajen mai gidan sai su karɓa wayarta sai kuma su ruga da wayar. Mafi yawan waɗannan samari da ake zarga da sun ansa irin waɗannan laifuffuka da ake zargan su da shi.
Cutting action against hunger ne. A 18,000 na abin da muka karba.
Kuno ne kudi wannan harka?
Mu shida ne duka har da su masu raba. Mun akam ne an za raba mun gani.
Kun yi jabu kuna saidawa?
Haka
ne. A ni dan kasuwa ne.
To kake ke sayen wannan kayan abincin ko?
Eh.
Amma ka san cewa kuma ba na saida ba an yi saboda ƴan gudun hijira. Ga sha rubuta cewa ba na saida ba ne.
Ban yi karatun bokon ba shi yasa ban lura ba.
Kai ne mai
karban waya nake a hannun mutane.
Mutane nawa karbi waya yanzu a hannun su?
Ya fi goma.
A ina ya kake karbi wayoyin?
Zan ce musu guri zan yi waya da mai gidan ku yanzu nan ya aiko ni ne ya ce ku kira shi ku ba mu mai magana an suka kira shi sai an tafi da shi.
Kamar an ce kana zuwa da wani cefane hakan nan sai ka mika ko?
Eh zan ce in ji shi ne ku tambaye shi waya.
Eh sai karbo yan sai ka fice da shi.
Eh
me ka haka nan?
Nan abin nan mun sata akuya ne an kawo mu nan.
Guda nawa ka diba?
Ni wanda na diba akuya guda biyar.
Na dauki akuya ne.
Na sai ya ce akuya ne.
Guda nawa?
Akuya guda biyu. In Allah ya raba zan sake dokawa ba.
Gama dai karin haske da komandan bada kariya ga fararen hula wato Ibrahim Abdullahi ya yi min.
Mu yanzu kamar wannan na rashin imani da aka yi kayan abincin da ya kamata a kai wa ƴan gudun hijira wanda ba yin su bane Allah ya jarabce su da wannan hali amma fata gari su je wajen su ko kuma su karkatar da wannan kayan abincin su koma kasuwa su saida. Pipe din ruwan nan hukumar da take bada ruwa a cikin jihar Borno ita ce take da wannan pipe din shi yasa nake kira da wannan ma'aikatar kasance sun sa ido akan ma'aikatan su saboda su ake hada baki aka ce ba a cikin gari da sosai a dan gari masu tsarin akwai kuma shi kuma sabon yayin a cikin gari.
Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah shi kiyaye kuma gaida Haruna daga Borno kuma bari mu kada Abuja inda hukumomi ke jaddada muhimmancin wuraren sa direbobi su rika hutu kafin su ci gaba da tafiye-tafiyen su. Nasiru Adamu Ilhikaya gare ka.
Ya zama wajibi a bullo da tsarin amshi mabudan direbobi a tasha sannan kafin a bar su dau fasinja ko kaya don hawa titi a yi musu karamar jarabawa don gano suna hayyacin tuka mota ko kuwa a'a. In ji Farfesa Wole Shoyinka wajen kaddamar da kafa tashoshin zamani na tsayawar manyan motoci da aka yi a Abuja da Lagos. wasu sukan kwankwaɗi giyar gwaggwaro ko ya zama barci bai wadace su ba, amma sai su hau hanya da hakan kan haddasa munanan haɗura. Wasu daga tashoshin da za a kafa zuwa yanzu sun hada da garin Ogbulafo a Enugu, Lakwaja a jihar Kogi, Marabar Jos a Kaduna da kuma Ilela a Sokoto. Shugaban kungiyar direbobi na Najeriya Najim Usman Yasin ya ce suna maraba da tashoshin don hakan zai taimaka musu su rika sararawa.
Kadi ba wuraren da aka yi pointing wuri tara wurare ne da motoci ke tsayawa. Inda direba aka ce ya tafiya kamar awa 6 yana tafiya don ya tsaya ya huta kamar minti 30. Nice, it's not bad.
Gwamna Atiku Bagudu na jihar Kebbi na kan gaba a maraba ga aikin waɗannan tashoshin.
Babban hikima ce da wannan ma'aikata mai kula da jirga-jirga ta jiragen ruwa a yi tashoshi manyan motoci za su rinka tsayawa, saboda ko kwanan baya masu manyan motoci ƙungiyar NATO ta jihar Kebbi sun zo sun same ni suka gaya min cewa cikin wata 6 sun taɓa hasarar mota wajen 51 da kaya saboda rashin irin waɗannan wuraren tsayawa. Na ji daɗi cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a lokacin shi ne ya ga muhimmancin a yi haka, kuma yake yunƙurin lalle-lalle a yi da sauri.
Hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa ke da alhakin kafa tashoshin da haɗin gwiwar samar da bayanai daga hukumar kiyaye aukuwar haɗura.
90% of the goods coming to Nigeria are distributed by road.
Kashi 90 cikin 100 na kayan masarufi da kan shigo Nigeria aka raba su ne ta hanyar mota. Don haka ba wai kaɗai muna buƙatar kyawawan hanyoyi ba ne, kazalika muna buƙatar irin waɗannan tashoshin don kawo sauƙi a sufurin. Shugaban hukumar Barista Hassan Bello ke ƙarin bayani a taron da ya haɗa yancin duk masu mu'amala da tituna.
Kaga idan an yi haka za ka ga an inganta kai kaya. Wata rana ka yi oda kaya kafin su zo Kano misali, sai a yi kwana 7 ko 8.
Yan kasuwa ne za su zuba jari wajen gina tashoshin. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Jimmai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. An samu bullar annobar wata cuta da ba a san kanta ba a gidan Dugus da ke karamar hukumar Dutse na jihar Jigawa. Rahotanni na nuni da cewa cutar ta kashe kimanin yara 50. Abin takaici kuma, lokacin da aka samu ɓullar annobar wannan cuta, mutanen garin ba su shaidawa hukumomi a kan lokaci ba. Bugu da ƙari kuma babu asibiti a wannan gari. Za mu ji ta bakin wasu mutanen wannan gari da 'ya'yansu suka kamu da cutar. Kafin idan da sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya yi tattaki zuwa gidan Dugus, inda ya zanta da wasu iyaye da suka rasa 'ya'yansu a sakamakon wannan cuta.
Assalamu alaikum, sunana Zurgali ne gidan Dugus. Wallahi hali hidin mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda al'amuran abin da ya faru da mu. Asalin abin da ya faru zazzabi ne mai zafi. Tunda a lokacin da yaro na ya fara kwanciya, a haka da yamma ya kwanta, muna dan taba jikinsa muna ji da zafi, shi ne muka je muka gudu-gudu muka je muka kai asibiti mafi kusa da mu nan a wannan wangara. To muka je nan, bayan an sallamo mu, an masa allura, an sallamo mu, muka zo aka bashi wannan magani, gidan ya muka je jikin da sauki, can dare sai jikin ya sake dawowa. Bayan nan wahi gari shi muni muka tafi Laraba, daga Laraba shi ne aka tura mu gai, aka ce mu je gai mana tatsan jini. To mun je ne can ma an yi tatsan jini na muhini, aka bayi mu magunguna da allura, aka zo aka dawo aka ci gaba da yi masa. A yanzu bai warware ba sosai.
Shekara sana
zai kai shekara 1.5. Tun daga watan babbar sallah muke ci gaba, ake ci gaba da wannan al'amuran wannan cuta.
Kuna da alƙaliman da yaran da suka rasu?
A yanzu muna da alƙaliman yara sama da 50 dai wanda suka rasu. Wallahi ni dai a yanzu kai kawo asibitin nan ma har gajiya ne nace masa bari mu zo ba Allah idanu, saboda mun bar da kuɗi ya fi naira 15,000 akai. Ya abin da makaranta dana hidi ya kare. Za mu samu kawo mutum 30 haka dai a kwance. Yanzu dai Allah da ikonsa, Allah ya kawo mana ni da ahuwa gaskiya ba sosai kamar yadda abin ya ba mu zafi kuma ya ba mu tsoro kamar kwanaki ba.
Sunanki?
Khadija.
Malama Khadija. To yanzu wannan hali ake ciki?
Haka yaro daga ya kwanta ƙalau sai ya tahi da zazzabi. Eh, kahihi amai.
kena yaran ki guda nawa ne?
Ni yaro na ɗaya ne da.
Yaran ki ɗaya ne? Yayi zazzabin ne?
Yayi zazzabi. Kwanan sa biyar da zazzabi. Allah ya mara su. Tuwan yaran nan ta kwanaki da ake cewa an samu guda 46. Ina ga su ne na farkon rasuwa. An ta kansu ta fara.
To a kike fama da jinyar sa?
Jinyar sa yana nai fama da ita daga kwana biyar matsayin zuwa rasuwar sa hede ka kwantar hede ka tayar. Daidai da ruwa mutum baya iya sha sai ka dura masa. A zo matsayin koko haka kunu. Duka mutum baya iya ci sai ka bayi. Kai da ya gamu da zazzabin nan asibiti aka kai shi nan Laraba. Aka je Laraba ake ganin kamar an samu sauki. Ba a samu ba sai aka mai da hidan wangara. Sai ake cewa laima ce haka dan hi ne. Kokacin aka samu maganin danhin aka dura masa to duka dai ba a samu sauki ba a ƙarshe kuma Allah ya mar da su ya
sunana Abdullahi
an ce akwai wata cuta da ta bullo wata ta shafe ka
eh gaskiya ta haife ni dan kaga wancan yaron mai kirana na kai asibiti ya kai so shida ya da farko zazzabi suke ta fama da shi mai zafi sai tari suke ta fama da shi kaga yaro kuma yana kashi hallo gaskiya idan abun ya faru idan kana da dan kudi za ka yaro asibiti in baka da hima za ka nemi rance a gurguje ka shi asibiti in ka iya kokarin ka kaga dai na tausi shida Allah ya taimake mu annara karyan shidan wanda sai suka ce jinin ya sauka da suka ba shi magani to da nisa a hidan samu abuwa ko bayan haka ma'aikatar lafiya da aka kai mata report sai ta yi kokari ta zo ta dan agaza mana suka ba mu maganinka suka yi mana suka yaran allurori
an ce kaman ba ku da asibiti a nan garin haka ne
eh gaskiya ba mu da asibiti tunda yanzu ba ka da kudin kana da kudin maganin ma kudin babur din ma da zaka je shi aiki ne dole sai ka nemi babur to daga nan ake dan samun matsala wani lokacin
yala baya suna
Haruna Abdulrahman
akwai maganar bullar wata cuta da har yanzu wata kila ba ma san sunanta ba
insha Allah wannan ta faru akan mu saboda na kai yaro na akalla ya kai sau hudu Laraba na kuma kai
ne Laraba ne
Laraba Zango sannan na kai kuma Shiwangara ita kuma shine karamar hukumar mu shine kuma yanashin gurin hukuncin mu
da aka ya fara wannan alamun ciwo
wannan ciwo ya fara da zazzabi mai zafin gaske da ciwon kai hatta da kuma amai da gudawa wanda idan ya faru har ma jini yakan daukewa akan samu wa'ansu ake musu karin jini to idan an musu wasu kafin ai karin jinin ma sai ya zama a ce kawai mutun ya mutu
yanzu yaya yanayin jikin yaron yake
a yanzu dai gashi ina tare da shi ma da dan sauki amma kwanan nan ma sai da abin ya dawo masa yanzu nan ma haka dan saukin ya samu ya toya
zo abokina ya sunanka ya jikinka yake yanzu kana cin abinci yanzu Allah baka lafiya
mu dai annoba ce ta faru a wannan gari namu na garin gidan Dugus muke ta fama kuma yanzu hakan nan mun sauke alqur'ani akalla ya kai kashi biyu sannan an raba addu'o'i dukkan masallatan mu idan muka kamsa salawati muna yin addu'a akan Allah ya tumbuke mana wannan bala'i da ya samu da mu sannan muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta mana asibiti da hauran taimako na ainihin magunguna da wanda zamu tallafa wa yara
ya sunanki
Saura
to shekar ki nawa
shekara 9
yanzu an ce mana kin yi zazzabi ko amma kaman kin samu sauki ko
zafin zazzabi da ciwon ciki
ya suna malam
Basiru da farko dai zazzabi suke idan suka fara zazzabi sai cikin su ya kumbura to daga nan idan cikin su ya kumbura suna da aka kai su asibiti to sai kaga kaman sun samu sauki sai ga abin ya dawo musu
a gidanka kana da waɗannan abin ya shafa
eh akwai yayin yayuna akwai yayin kannina tana cikin wannan da yamma guda uku ne suka rasu
a cikin gidanku
eh a cikin gidanmu guda uku ne suka rasu akwai yarinya ta akwai yarinya wannan yayuna
akwai ma yar ka ta rasu da a gidan naku rana daya
gidan daya guda uku ne suka rasu
to wannan cutar ta fi kama yara kina
eh yara daga yan shekara biyu abin da yayi kasa haka yawancin yara abin da yayi kasa duka suke kama
to akwai asibiti ne a nan garin
gaskiya babu mu koke mu zuwa garin hidin mu je wangara zuwa Laraba
to kin yaushe ne wani abin ya fara zuwa
eh gaskiya da fara dai wannan jinya a cikin garin nan tun kamar tun bayan babban sala din nan haka aka fara
kun sanar da hukumomi
eh hukumar su daga baya abubuwan suna zuwa suna jinjinta mana
Zahira
an ce yaran ku suna tarshin lafiya wasu ma na mutuwa
wallahi kwa
yaya abin yake ne
kai abin duk daga hannu daga zazzabi dai du shikenan kuma ya rufi a gababu wallahi wannan kwakon bi ma yana yi mun ji asibiti amma ina ka gani har yanzu ba a samu tiyar abin ba
yaya alamun kuke ganewa sun kamu da wannan lalura
daga zazzabi dai suke kamuwa shikenan kuma ya rufi cikin sai kumbula he kai kama haka kahi yana yi kenan kuma
kumbura yake sosai haka
eh cikin nake kumbura wallahi
kuna lura da cewa ko sai sun ci wani abu ko sun sha sannan haka take faruwa ko kuma abin yake
duk dai haka dai in Allah ya kawo abu ba sai an ci ba ma wani kuma sai ya ci yake yi
wannan irin abincin suke ci
duk dai ga hana abincin mu dai haka na kauye haka dai zuwa hinkafa taliya haka dai kunu duk dai ake yaya eh daga tuwo hi kenan
ba wani abinci ko na jeje haka a tsunko yadiya ko ya kuwa haka ba tsaftace ba tabbas sosai yara su ci ko wani abu mai kama da haka
ana cin ya kuwa amma kuma ai ba sosai ba sa'i sa'i dai ana ci
yanzu ke yayanki nawa yanzu
guda uku ne
a yaran nan naki a shekarun baya akwai wanda ya taba yin zazzabi
suna da zazzabi amma kuma ba kaman wannan ba
yawo shine dama abin nake so in ci wannan din yana da bambanci da wancan
gaskiya iya da bambanci da wancan
to meye bambancin sa
iya fi zazzabi ya fi jinya amma wancan duk ba su haka ba inda hi wancan idan aka yi aka bai yaro magani ko aka yi dan asibiti haka yana samun sauki amma wannan an kai asibitin an kai asibitin ne gani kuma in ya samu sauki sai kaga ya rada dawowa
me kuke ba su da kuka ga me kuka fara ba su misali
yake bai haka maganin haka kwaya za a so mihi kuma in an ga bai samu sauki ba sai a tafi a kai asibiti
ba kwa akin san akwai dan jike-jiken mu na mutanen karkara
haka kwakwan
tun da kukan dan jika musu wani abu ne kudan ba su ko kudan shafa musu musamman in cikin na ya dan kumbura
duka ana babayarwa maganin gida haka ba duk ana hadawa kan ana bayyana
kaman da me kuke ba su
haka dai kaman maganin bayan ma maganin rana maganin laima haka za a hada yaro a bahi kuma an ga abu bai titiya ba sai a tafi kan ya asibiti
yanzu wannan da yake kan cinyarki kwana sa nawa da wannan zazzabi
gaskiya kwan biyu ya haura wata biyu ma gaskiya
wasu daga cikin iyayen da wannan cuta da ba a san kanta ba ta kashe wa yaya
da likitoci masu kulawa da lafiyarmu masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su kai cho a ga da likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a ga da likita bokan turai a mai da niyya sosai zan ga da likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budai yabo ba badan budai yabo kullun waka dai dan su cece rayi ai sake wasu na ga Allah rabbi
to kamar yadda na fara fadi tun da farko abin takeici mutanen garin ba su shaidawa hukumomi a lokacin da aka samu bullar wannan cuta akan lokaci ba kamar yadda wakilin mai unguwa ya shaidawa wakilin sashen Hausa a hirar da yayi da shi to amma kash ma sauraro a saboda kurewar lokaci sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu je ta bakin mai unguwa da kuma mai wakiltar shugaban karamin hukumar wannan gari a halin yanzu kuwa a madadin Mahmud Ibrahim Kwari Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaishe ku yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa'a ta kaice.
To a wata nasara da wasu ke ma kallon tayi hannun babban riga da tsauran shirin shugaba Donald Trump ta kuma nuna irin tsarin da aka gina Amurka ta yadda kowa zai iya cimma burinsa idan har ya nuna kwazo. Masu kada kuri'a a Helena babban birnin jihar Montana sun zabi Wilmot Collins wanda a da tsohon dan gudun hijira ne daga Liberia a matsayin magajin garin su. Collins shine ba Amurka dan asalin Afirka na farko da ya zama magajin gari a tarihin wannan jiha ta Montana. Babu shinge ga abin da kake so ka zama da santi 25 na shigo kasan nan aljihuna inji Collins mai shekaru 54 yayin wata hira da yayi da murya Amurka. Ba dai kowa ne zai yi farin ciki da wannan nasara ta tsuwa ta sabon magajin garin ba a wannan jiha da ke yammacin Amurka mai ra'ayin mazan jiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya nufi ƙasar Vietnam a yau Juma'a a ziyarar kwanaki 12 da yake a gabashin Asiya inda yake tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kasuwanci da diplomasiya da kuma Koriya ta Arewa.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Kafin in yi sallama da ku, ina miƙa ta'aziyyata ga iyalan kawunmu marigayi Reverend Adamu Sambu da ke Bauchi, saboda rasuwar diyarsa Tabita Aron Yabisu shekaran jiya Laraba. Allah ya rahamshe ta ya kuma ta'azzantar da 'yan uwa duka. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin CD da injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Alfasigar bake cewa sai da hantsi.